نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a, wanda ita ce Juma'a ta farko a cikin wannan sabuwar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yau yana 4 ga wata ko na al-Muharram. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sadar da mu da alkhairun da ke cikin wannan shekara. Allah ya tsare mu daga dukkan sharri wanda aka hukunta shi a cikin wannan zamani. Za mu ci gaba insha Allah karatun da muke cikin wannan littafin Ruddul Azhani ila Ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah, inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgunan abin da ya sawwaka. Muna cikin suratul anfal, za mu tashi aya ta 61 ne insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإن جنهوا للسلم فاجنه لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
نعم. Bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana cewa kada ka yi tsammanin cewa waɗanda suka kafirta za su kubce ma Allah ne, ai su ba za su taɓa gagaransa ba, kuma kai umarni a yi musu tattale iya yadda za a iya na wani ƙarfi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da harbi. Kana muka ji bayanin dukkan wani abu da za a amfani da shi wajen yaƙan kafirai wanda zai ba da fa’ida, to wannan shi ma ya faɗa cikin ƙarfin da ake faɗa. Kuma an ce a yi tattalin dawakai horaru, kenan mu yanzu in ma dawakan in ma kuma waɗansu abubuwa waɗanda ake amfani da su domin ɗaukan wato rundunoni zuwa inda ake da bukata. Za a yi tattalin waɗannan ababe ne domin a dinga tsoratar da abokan gaba na Allah waɗanda suka maƙiya Allah ko maƙiyan muminai, har ma a riƙa tsoratar da waɗansu daga cikin munafukai wanda ba su zama kafiran a cikinsu ba, amma kafirai ne a aikace, waɗanda su musulmi ba su san su ba amma Allah yana sanar da su. Kenan wannan aya muka ji cewa tana nuna mana yin tattali ba dan a yi tsokana ko dan wani abu ba, amma wajibi ne yin tattali, saboda yin tattali yakan tsoratar da abokan gaba. A duk lokacin da ya zamanto an san cikinku ba ku da kome, to anan ne ake takalarku, anan ne za a zo a ci zalunku. Amma a kul aka san kun yi tanadi, aka san kuna da ƙarfi, hannunku a tsaure yake da zare, jira kuke a cakale ku ku kai naushi, to lallai za ka ga an yi kafa da lamarinku. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna duk abin da aka kashe a wannan janibi, Allah zai cika wa bayi. Duk abin da aka kashe domin Allah, musamman wajen jihadi da dakkaka addinin Allah, baya tafiya a banza. Allah subhanahu wa ta'ala yana maida wa mutane rubi 700 ko sama da haka, kamar yadda ya zo cikin suratul Baqara. To nan sai Allah madaukaki, bayan da ya umarni da tanadi na yaki, kuma a can baya ya ambaci cewa in an fahimci kafirai suna kokarin shikashikai ya bayyana a gare su na warwarewa alƙawarin zaman lafiya, to ku bayyana musu cewa kuma fa yanzu zaman lafiyan nan babu shi, tun daga shi sun nuna alamomi na warware shi. Amma tare da haka kuma sai Allah madaukaki, tunda zaman lafiyan shi din da ake so, zaman lafiyan shi ake so, yaki sai dai zaman to labudda. Allah ya ce wa in janahu lis-salmi, idan har suka karkato da zaman lafiya, suka karkato ga sulhu, duda a baya an ce idan har kuka fahimci alamomi na warware alƙawari tare da su, fambid ilaihim ala sawa, to kuma ku watsar da wannan alƙawarin amma ku bayyana musu. Kuma aka ce ku musu tattali wanda za su riƙa razana. To amma duda haka sai kuma aka sake dawowa zuwa ga zaman lafiyan, saboda shi ne asali, shi ne abin da ake bukata. Idan babu zaman lafiya, ai babu samun ɗaukakar addini. Idan ana cikin zaman lafiya, addini yana ɗaukaka sama da yadda yake ɗaukaka idan ana cikin yaki. Wa in janahu lis-salm, idan har suka karkata zuwa ga zaman lafiya, ana karantawa lis-silmi ko da fatha, wato abin da ake nufi al-hudna kenan, was-sulh, kullu yarjejeniyan zaman lafiya, ko kuma ayi sulhu. To in har su kafiran sun karkato, Allah ce fajnah laha, kai ma ka karkata gare ta. Ana gaya annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan shugaba na musulmi, ba laifi bane idan kafirai an fahimci suna yin ha'inci, kuma aka yi tanadin yaki, kuma yakin ya runtabe, yanzu kuma sai suka sake dawowa zuwa ga neman zaman lafiya. To in dai har an fahimci cewa zaman lafiyan suke so, sai a karkata gare shi, babu laifi. Fajnah laha wa ahadahum, ka kulla musu alƙawari, a zauna, as-salmu yuzakkaru wa yu'annathu, damirin sa shi ne janahu, wato lil kuffari, wa sawa'un kana al-aqdu lil jizya kama huwa inda al-malikiyya. Malikiyya su fahimtar da suka yi shi ne a irin wannan, idan ana yaƙi to ba za a kulle yarjejeniya da kafirai ba, ko sun karkato, sai dai da sharaɗin in jizya za su rika biya. Aulil hudna ta ittifaqan, ko kuma kai yadda aka ce zaman lafiya kawai, a shirya yarjejeniya, al-hudna shine yarjejeniya tsakaninku da su ba tare da wani sharaɗin za su bada komai ba, kawai a ceasefire, a ajiye babu wasu sharuɗa. To ko da irin wannan ne, shi ma sai ku karkata zuwa gare su. Fal ayatu muhkama, ayar muhkama ce, ba a shafe ta ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda an gaya masa wannan, fa in janahu lis-salmi fajnah laha, idan suka karkato zuwa ga zaman lafiya, kuma ku karkata ga zaman lafiya, sai annabi sallallahu alaihi wasallama lakar da wannan damar da aka bashi lokacin da aka zo a Hudaybiyya, sulhun Hudaybiyya, da Suhail ibn Amr da Mikras ibn al-Hafs, wakilan Quraishawa da suka zo suka bujiro da zaman lafiya, annabi sai ya amince, tare da cewa masu suka ambaci sharuɗa, annabi bai ambaci sharuɗi ba, duk sharuɗan su suka bujiro, kuma annabi ya ce ya yadda, saboda dama ya alwashin duk abin da Quraishawa suka bujiro masa zai karba, saboda ai Allah ta'ala ya fahimtar da shi ɗaukakar musulunci ne a ƙarƙashin wannan sharaɗin. Kuma a dalilin wannan karkatar da aka yi, aka zaman lafiya, aka yi yarjejeniya, kuma yanzu musulunci sai dinga kutsawa inda da ba a za a kutsa ba. A nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma manya-manyan sarakunan duniya, Sihr al-Azim ar-Rum, su Kaisar ya aika kasan Yaman, ya aika ma Muqayqis a can Iskandariya. To kaga sai aka samu dama musulmi suka dinga fantsama, wanda da in sun kutsa can suna fargaban za a yi ambush din su a kashe su. To yanzu su an yi kullayar jejeniya suka dinga kutsawa sassa a cikin kasan Larabawan ba suna ta wa'azi. To kaga wannan sai zamanto daukaka ga addinin musulunci, zaman lafiya shine asali. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa'a al-aduwi, kada ku yi fatan haduwa da abokan gaba. Wa idza laqitumuhum fathbutu, amma in har kuka haɗu su to ku yi tsayin daka, ku jajirce kuma ku roƙi Allah ta'ala ya ce maka muku. Don haka nan Allah ya ce wa tawakkal 'ala Allah, idan kuka yi yarjejeniya na zaman lafiya to kuma sai ku dogara ga Allah. Ai fiq bihi innahu huwa as-sami'u, domin Allah shi fa mai ji ne ga abin da kuke faɗa, al-alimu masani ne ga yanayin bayi baki ɗaya. To dai tunda an san kafirai sau da yawa in an kulle yarjejeniya da su suna warwarewa, la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma, ba sa kiyaye mu'mini wani alkawari ko wani dangantaka, dama an san suna haka. To sai ba a ce kawai sulhun kawai a zauna shikenan a shanta ke ba, aka sake komawa dai maganar baya. Wa in yuridu an yakhda'uka, idan har suna nufin kuma su yaudare ka bisulhi da wannan sulhun, liyasta'iddu laka, wai dan su yi tattali ne, sulhun ƙarya ne, irin sulhun da Isra'ila take yi, sulhun ƙarya, sai ta ce ma ƴan Hamas a yi ceasefire ko a ɗan yi abin nan ɗan lokaci, kuma suna bayin tayam ne, wahala suka sha, ƴan buta kuwa suna so su koma su je su ɗan sa rakekin tsawa. To in kuka gare irin wannan yaudara ce suke ba ta gaske ba ne, to fasalaha hum, duk da haka kai sulhun da su din, wala taksha minhu, karka ji tsoron komai daga wajen su, li anna hasbaka Allah, don Allah shi an ma'ishinka, wa huwa qawlu, shine sai Allah yace wa in yuridu an yakhda'uka, ko da kuwa da sulhun da suka zo maka da shi suna nufin su yaudare ka ne, to fa inna hasbaka Allah, Allah shine ma'ishinka, ma'ishinka shine Allah, ai wa huwa kafika, Allah shi zai isar maka, wa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi, domin shine wanda ya karfafe ka da taimakon sa, wa bil mu'minin, kuma ya karfafe ka da mu'minai da ya dafa maka da su. Don haka a kowane lokaci Allah subhanahu wataala zai taimaki musulmi a kayan manufarsu, nan alƙawari ya kai wa annabi, kuma zai tafi zuwa ga dukkan musulmi da suka bi tafarki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da ake bukata Qur'ani ya zamanto jagora, duk abin da za a kulla, duk wani treaty da za a yi, wani defense pact da za a yi, abin da hudduna yarjejeniya ta yaƙi, aje makamai, ceasefire, wane ne kome, zamanto Qur'ani ne yake wa musulmi jagora. Domin musulunci bai bar kome ba sai da ya ƙarin bayani ga yadda musulmi za su gudanar da mu'amalarsu a tsakaninsu da kuma wanda ba musulmi ba. Allah ya dace da mu. Kuma Allah ta'ala yana ambata irin baiwa da yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'minai da yace fa inna hasbaka Allah wallazi ayyadaka binasr wa bil mu'mini wa allafa baina qulubihim, sai kuma Allah ya hada tsakanin mu'mina, Allah ne ya taimake ka ya karfafe ka da taimakon sa, kuma sannan ya karfafe ka da mu'minan da ya sanya suka yadda da kai, kuma sai bai bar su zukatansu a rarrabe ba, sai ya hada zuciyarsu. Domin duk lokacin da aka ce mabiyanka zuciyarsu a rabe suke, to jagora zai sha wuya. To kaga wannan duka dacewa ne da Allah ya ba wa annabi, yake ambata masa, ya taimake shi da taimakonsa. Ko wani bai taimake shi ba, Allah yana taimakonsa. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnani idh huma fil ghar idh yaqulu sabiya la tahzan inna allaha ma'ana, ko ba ku taimake shi ba, to Allah fa dama ya taimake shi. Lokacin da shi kadai ne sai abokinsa suna cikin kogo, kafirai sun bazu ko ina, gaba da su ma balle baya da su, su ɗan kuma ake nema, amma Allah ya tsare shi. To don haka Allah zai taimake shi ko ba ku taimake shi ba, ake gayawa abunan munafukai da suka ce ba za su fita yaki ba tare da annabi ba. To ko ba ku taimake shi ba, Allah dama yana taimakonsa. to nan sai Allah yake gaya wa annabi agajin da ya masa ya fata maimake ka ya karfafe ka da taimakon sa nabiyu ya sanya mu'minai a bayanka mu'minai suna agaza maka a cikin abubuwan da ake bukata a agaza kuma sai bai basu zukatan su a rarrabe ba na uku shine ya hada zuciyarsu a hada take wa allafa baina qulubihim sai ya hada tsakanin zukatansu ba'da al-ihani baina al-qaba'il bayan kullata al-ihnatu wato kullata abugina kenan al-hiqdu wad-dagina da akwai kullata a tsakanin kabilun quraishawa wa kana baina al-aws wal-khazraj wa quraishawa mutanen abin madina wa kana baina al-aws wal-khazraj fitanun wa hurubun tsakanin kabilan aws da kabilan khazraj sune manyan kabilu a cikin madina akwai fitintunu yaƙe-yaƙe wa hurubun da yaƙe-yaƙe منذ 120 sana tsawon shekara 120 kafin zuwa annabi yakin bai kare ba fitina ne ake ta gadarta iyaye da kakanu kasar larabawa sune suka yaki shekara 70 yakin ya kasa mutuwa an mutu an gadar da shi kuma ba a fasa yakin ba kuma ya lankwame mutane sun kai 40,000 a cikin shekara 70 din kuma duba wani abu ne ya jawo yakin batuluwa ka fasa a jikin irakumar wani shikenan akan wannan ne masifar ta tashi aka yi kisa a dalilin wannan din sa'an sa ta tashi aka yi kisa da aka yi kisan kuma shikenan wannan kisan kuma sai zama dan ba na sai mun rama sai aje a rama waɗannan ma sai su rama sai a chaɓe sai aje daga wata ran a dan zauna sai kuma wani gori ya tashi sai kuma yake dawo sabo haka aka yi ta yi harbul ba'us haka suke ce da shi saboda da zamanin jahiliya ba sa yafiya to yanzu Allah ta'ala game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai baiwa sai hada zuciyarsu ya hada zuciyarsu fa allafa Allahu baina qulubihim bil islam sai Allah madaukaki ya hada zukatansu game da musulunci wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya hada zuciyarsu game da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake tunawa mutanen Aus da Khazra lokacin da Yahudawa suka kokarin zuga su ai fada yace wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha to kaga Allah madaukaki sai ya tuna musu ku tuna ne'mar da Allah ya muku da abokan gaba ne ku amma sai hada zuciyarku kuka sami ta'aluf innal arwaha junudun mujannada fama atarafa minha atalaf wama tanakara minha ikhtalaf hadithun ummul mu'minin aisha wanda imam al-bukhari ka cikin adamul mufrad haka nan wasu malamai sun kawo haka dama annabi ya siffanta innal arwaha junudun mujannada to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada zuciyar tasu Allah ya ce law anfaqata ma fil ardi jami'an da ka kashe duk dukiyar da take ban kasa wai dan ka hada zuciyarsu ma allafta baina qulubin wallahi ba za ka hada zuciyar tasu ba haka da maran yake ko duk kudin da mutum zai kashe wai dan zuciyar mutane su ta zo ta so juna wallahi sai da karbi kudin a kashe amma ta ciki na ciki da mane fa ne na'am Allah ta'ala ya ce wa allafa baina qulubihim kuma shine ya hada tsakanin zukatansu law anfaqata ma fil ardi jami'a da zaka kashe duk abin da ke ban kasa na dukiya dan ka hada zukatansu ma allafta baina qulubihim ba zaka iya hada tsakanin zukatansu dan karan kanka ba ba mai iya hada zuciya in ba Allah ba Allah ta'ala shine yake hada zukata su zamanto sun hadu walakin Allah allafa bainahum amma Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya hada tsakanin zukatan mu'minai bi kudratihi da ikonsa Abdullahi dan Abbasin radiyallahu anhu yake cewa inna rahima la tuqta'u wa inna ni'mata la tukfar. Wai zumunci ba yana hada mutane ba, to akan katse shi ko ba a katsewa? Sai kaga wannan ya sha nono ya ba mu wannan, amma sai ga ba sa ga maciji kuma ciki da yasa kwanta, wannan ne ya riki nono ya saki nono, wannan ya karba, zumunci akan katse shi. Kuma yace ni'ima akan butulce mata, mutum zai rike mutum ya rene shi, shi ya rike shi ya rene shi har ya zama mutum yayi masa kome, ya tara masa din ni'imomi, amma zai iya butulce masa. Wata ran sai ya gansa a rana, kage suna fada yana gaba da shi, ba kuma abin da bai masa ba a rayuwa, shi ya maida shi ya zama mutum. Haka Abdullahi dan Abbas yace, yace wa inna Allah idza qaraba bainal qulubi, amma Allah subhanahu wa ta'ala idan ya daidaita tsakanin zukata suka dawo suka haɗu waje guda, lam yuzahziha shay'un, babu wani abu wanda ya isa ya nesantar da ita. Allah shi kadai yake haɗa zukata. Shine sai karanta ita wannan aya, law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna Allah allafa bayna. Wato nuna duk wani abu na duniya da yake sabbaba a haɗu waje guda, to akan iya rabuwa ko ya abin yake, amma banda zukatan da Allah ya haɗa. In Allah ya haɗa zukata suka haɗu akan addini, to ba abin da zai taba su insha Allah. Allah ka haɗa zukatan mu akan addini. Allah ya ce innahu azizun, Allah madaukaki mabuwayi ne, ai galibun ala amrihi, Allah mai rinjaye ne akan al'amuransa, hakimun kuma mai hikima ne, la yakhruju shay'un an hikmatihi. Bukhari da Muslim suka kawo hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi da zuwatu Hunaini, da aka je sai aka samu dukiyar da musulmi ba su taba samun dukiya ta ganima kamar lokacin ba, kuma abin da ya saka saboda wani tsofo ne a cikin su ya ba su shawara, yace ku tara duk dukiyar ku, kar ku bar ko kaza, kar ku bar kome a gida, ku ɗebi matanku da ƴaƴanku da jikanunku duk ku tafi da su filin yaki. Yace hikimarsa yace idan kuka je kuka ajiye su, to ba za ku gudu a wannan yakin ba, saboda kun san in kun gudu ku rasa kome, sai dai mutuwa. Yace amma idan kuka bar su a gida, to idan kuka je za ku iya guduwa kuma a biyo ku gida a kashe kuma a hada da su. Sai ragon azanci, ashe diba suka yi suka kaiwa musulmi, kuma za aka ci su da yaki a can din, waɗannan kuma duk suka zamanto bayi, suka zamanto du ganima, sai kaɗan da suka samu suka gudu suka koma cikin dutse, annabi ya ce a kyale su, su ɗin kuma daga baya suka dawo sun musulunta. To shi yasa aka samu kuɗi ba na wasa ba, me yawan gaskiya ma dubanni ne, dubanni raƙuma aka samu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya sai ba shi raƙumi 300, kamar Sufyan ibn Umayya ce ku ba shi 100, yace 100 aka kirga aka bashi, annabi ya ga sai yace ku ƙara masa, ya ga yadda ya gigita saboda yace ku ƙara masa, ko fa dama mai kuɗi ne, kuma a lokacin bai musulunta ba. Amma da za a tafi an yi fatahu Makka, ya yadda ya bada sulke, annabi ya je wajensa saboda mai arziki ne, kuma yana da sulke sulke yana yin jawarsu. Annabi ya ce ka ba mu kuje kuje masa ya ba mu sulken nan, ya ce a gasmun ya Muhammad. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal ariyatun mu'addat, ya ce kwace za ka min ne Muhammad, ya ce a aro ne, kuma idan mun yi zamu mai doma a wani waje, ya ce ariyatun mazmuna, aro ne wanda in ya lalace za mu biya, kuma hakan annabi ya masa. To kaga wannan yana cikin mu'allafatu qulubuhum. To a lokacin dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar mafi yawa daga cikin Qurayshawa, su suka fi samun babbar kyauta, annabi ya musu kyaututtuka da yawa, ya yi ma Yazid ibn Muawiya raƙumi 200 bashi, ya ba wa babansa wai Yazid ibn Yazid ibn Abi Sufyan, ya kakanin Muawiya ya bashi, sannan wannan wasunansa shi Abu Sufyan din shi ma ya bashi raƙuma da dama raƙumi ɗari shi ma ya bashi annabi ya ba mu Quraisha to shine a lokacin sai wasu daga cikin mutanen Madina sai suka danji wani abu a ransu sai har suka koka suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fifita Qurayshawa a cikin kyaututtuka sai suka faɗa haka ka san kuɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutun yazo kunnansa sai ya same su yace ya taro su ansar ya masharal ansar yace to ku mutanen Madina menene zai dame ku wadancan an ba su dukiya sun tafi da shi garinku ko kuma kun koma garinku da manzon Allah yace wai fa riba har suka yi fargaban watakila yanzu annabi ko zai zauna a garinsu tunda yanzu ya ci garinsu da yaki annabi ya ce a'a alhayatu hayatukum wal mamatu mamatukum rayuwata ta ku ce inda zan rasu ma cikin ku zan rasu ni da ku mun zama daya ba zan zauna a garinmu ba ni yanzu Madina ne garinmu to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga musu wa'azi yace kada ku tsammata cewa waɗanda nake fifitawa da kyauta wai suna kusa a cikin zuciyata ba su kai soyayyar da nake musu ba ta kai kusan waɗanda na hanawa ba annabi waɗanda ya fi ƙauna yakan hana su saboda ya san su sun yarda da abin da Allah da manzansa yi 100% don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci baya kula waɗannan amma waɗancan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga akwai an raurawa tare da su to su yake ba su duniyar sau da yawa kuma duniyar da yake ba su sai ta ba su samu tsabati annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin wannan wa'azi da ya musu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ya ma'asharul ansar alam ajidukum bullalan fahadakumullahu bi ya ku mutanen Madina ban same ku kan batattu ba a dalilin zuwa na Allah shirar da ku wa'alatan fa'aghnakumullahu bi kuna talakawa dukiyarku iya gonakanku ne na dubilai amma a dalilin zuwa na Allah ta'ala ya buɗa muku ai ba su sani ba futuhat da suka dinga samu tare da annabi yayi ninkin baninkin ninkin baninkin abinda aka samu a Hunayn saboda an ji yaƙuƙuwa daban-daban kafin wannan lokacin kusan guda ɗari wanda kuma jullunsu Allah subhanahu wa ta'ala yana bawa musulmi nasara kuma ana samun ganima kuma daga inda ake samun Madina ake dawowa da ita kuma sannan musulmi da suka musulunta za a tura ƙauyuka za a je za a samo zakka kuma za a zo da ita Madina a rabawa al'umma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alatan fa agnakumullahu bi in same ku talakawa Allah ta'ala ya ƙara wadata ku a dalilina wa kuntum mutafarriqina fa'allafa Allahu bayna qulubikum bi na same ku kun rayu ba amma a dalilin zuwa na Allah ta'ala ya hada zuciyar ku da yake kuke yi tsawon shekara 120 bai mutu ba sai a zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kafin annabi ya ga wata khutuba ce mai tsayi mai kama zuciya suka dinga kuka duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata ni'ima sai su ce Allahu wa rasuluhu amannu Allah da manzansa su ne suka fi mana ni'ima ba wanda ya fi ni'imta mu a rayuwarmu kamar ni'imar da Allah da manzansa yi mana shine annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya gama yi musu wannan bayanai sai ya karanta wannan aya saboda waccan qadiyya bayan an fito Makka ne shekara ta 8 wannan sura kuwa ta sauka ne shekara ta 2 kaga sai ta shekara 6 da sauka tukunna ma aka waccan qabiya shi yasa sai annabi ya karanta musu wannan aya law an fatata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum domin a nuna musu wannan kudin da yanzu suka ga ya kubce musu ba shine fa hada zuciyar su ba babu kudin lokacin da annabi ya zo su kurai yan muhajirun da suka zo ba su da komai ma sai warkin su ma suka dinga shigowa Madina amma a wannan rashin kudin da mutanen Madina su ne suke sharen din amfanin gonarsu da su amma anan ne Allah ya hada zukatansu sai daga baya ne wannan kudin ya zo da kashe ba kudin ne yake hada zuciya ba abin nan din albarkar da Allah ta'ala ya sanyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da da'awar da yazo da ita da musulunci wannan shine babban abin da ya hada zuciyar su shine kuma umda abin da ya kamata a fa alfahari da shi Allah ka dace da mu thumma inna Allah tabaraka wa ta'ala nabaha ala annahu hasibuhu wa kafiyuhu sannan Allah madaukaki sai ya fadakar da cewa shine fa maishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa aidan hasbu man ittaba'ahu min almu'minin kuma Allah shine maishin duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mu'minai fa man yakun Allah hasbuhu duk wanda Allah ya san shi ne ya ishe shi fala yanbaghi lahu an yataraddada fi dukhul fi alqital fi sabilillah to bai kamata ko ya kai kawo ya raba wuta wajen yin yaki dan daukaka addinin Allah ba inda Allah ya ce shine maishinka to kuma ba me zai jira me zaka jira ai ba baka bukatan taraddudi ko fa qala ta'ala sai Allah ya ce
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي هرد المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن كفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين
الله تعالى يتي يا أيها النبي يا كيوانا النبي حسبك الله الله يا إشيكا وانا الله شيني ما إشيكا ومن اتبعك من المؤمنين كما الله شيني ما إشن دوان دي بيك دك تكين مؤمنين دوان دا يزن يابي عن نبي صلى الله عليه وسلم تو الله إسر مسا أبن دا كي بكاتا إيماني ينغن تتشي تو الله زي إسر مكا أكاين على أمر يا أيها النبي الله تعالى يتشي يا كيوانا النبي حرد المؤمنين على القتال زابرد مؤمنين أكاين ياكي ana so duk lokacin da aka zo za a yi yaki a dinga zabarar da mu'minai duk lokacin da aka zo filin daga zaka ga komandodin runduna banda kewayawa ba abin da suke yi su dinga kewayawa suna shajja'a masu yaki to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ayi sunnanta saboda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu harwidil mu'minina alal qital shi yasa yakin farko yakin badar da aka zo akai sahu ga can kafirai nan ga mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira mu'minai yace qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard maza ku tashi zuwa ga wata aljanna wanda fadin ta kai sama da kasa wani sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ce da shi Amr ibn al-Hammam sai ya nanata da yace annabi ya faɗa haka sai ya tsaya yana jijjiga kai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace jannatun arduha as-samawati wal ard bakhi aljanna fadin samai da kasai yace wai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yahmiluka ala qaulika bakhi me yasa ka faɗi wannan kace wai sai yace raja'a an aqula min ahliha aina ga girman abun ne sai nake fatan ina ma na zamanto daga cikin masu shiga aljannan nan sai annabi ya kada baki ya ce innaka min ahliha ai kai kana daga cikin yan aljanna. Da annabi ya faɗa haka, ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zara takwabin sa a cikin kuben sa, sai ya kama kuben sa ya karya su. Me ma'anar haka? Ba za a maida takwabin ba kenan, shi yanzu yayi sallama da kuben, zai je nemi shahada ne kawai tunda an bashi garanti. A ciki akwai wasu ƴan dabinai, sai ya zazzago dabinan sai yake dan ci, yana cikin cin dabinan sai ya watsar da su ya ce, la in ana hayitu hatta akuluhunna innaha la hayatun tawila. Ya ce ni ko in har na tsaya na ce wai sai na cinye na rayu rayuwar da sai na gama cinye waɗannan dabinan kafin in shiga aljanna, ai ko wannan rayuwar ta yi tsawo. Sai watsar da dabinan, sai yunkura sai fada cikin kafirai, yana cikin tsirarin da aka kashe a yakin Badar, ya shiga yayi yaki har kuma ya shahada. Kaji yanzu dan aljanna ne ko? Kai tsaye zaka iya cewa shi dan aljanna ne, saboda me? Manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito. To kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da yace qumu ila jannatir ardu as-samawati wal ard, to shine imtithali ga abinda Allah ta'ala ya faɗa, ya ayyuhan nabiyyu harwidil mu'minina alal qital, ka zaburar da mu'minai wajen, ai ba a so a shiga wai ka salat, a'a, ai in za a je jihadi tukun sai an yi huduba an zaburar da mutane. Allahu akbar, Allah ya kara wa Malam Umar Zubair lafiya, yana asibiti ba, a emergency ba shi lafiya, a sa shi a cikin addu'a kuma a je a gaida shi. Kun manta shekarun baya wata rana da za a je lokacin ana izala mai zafin nan, za a je majiya, ai da ya tashi wani hudu ba, wasu ji suke su tafi majiyan da kafa. Allah ya so ake aje majiyan da kafa a lokacin. To irin wannan shajja a mutanen ake sanyi idan za a shiga jihadi. Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital, lil kuffar, ga kafirai kenan, wala yamna'uhum min zalika qillatu adadihim, karancin adadin su kar ya hana su yakar kafirai, wala kathratu adadi a'da'ihim, yawan abokan gaba kada ya hana su zuwa yin yaki. Allah ta'ala ya ce, in yakum minkum 20 sabirun, in an samu mutum 20 a cikin ku wadanda suke masu jajircewa, ya ghalibu mi ace za su rinjaye mutum 200, kowane daya tanganda nawa yake kenan? Tanganda 10. Wa in yakum minkum mi'atun, idan ku aka samu 100 a cikin ku, ya ghalibu 1000 min alladhina kafar, za su rinjaye mutum 1000, dan kowane musulmi aka ce a lokacin ɗaya tanganda 10 ne. Bi annahum qaumun la yafqahuna, saboda su kafirai mutane ne waɗanda ba sa fahimta. Wa hadha khabaru, labari aka bayar, amma bi ma'ana al-amr, umarni ne akai. Aini yuqatilu al-20 minkum al-mi'atayn, mutum 20 a cikin ku sai yaki mutum 200, wal mi'atu al-alf, mutum 100 sai yaki mutum 1000. Wa yathbutu lahum, kuma sai tsayin daka, su tabbata kada su gudu. Da a farkon lamari idan suka gudu to sun yi laifi, da Allah ta'ala ya ambata a can farkon sura, ko farkon ita sura, idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayizan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sa al-masir. To amma daga baya sai aka rangwanta, sai ya zamanto an sassauta, ninki ɗaya ne, da ku ninki 10. Thumma nusikha lamma kathuru, sai aka shafe wannan hukunci lokacin da musulmi suke waita bi qawlihi, da Allah ta'ala ya ce, al'ana khaffafa Allahu ankum, to fa yanzu Allah ya sassauta muku, an sassauta muku hukuncin. Wa alima anna fikum da'afa, Allah ya san akwai rauni tare da ku, ai Allah yana jarraba mutane ne ga ya za ku yi. Shi umarnin Allah so yake in an ce yi kawai aga kai haka umarni musulunci yake so yi kawai nayi to sai musulunci yake la'akari a inda mutum ya gaza to sai a ce yayi qadarus tata'atihi gurgudun iyawarsa to haka musulunci shi yake so duk inda aka ce kai ku dai malaji amma a inda bawa ya gaza to nan ne sai kuma kaga an rangwanta masa yanzu mutumin da zai iya azumi sai aka ce ya azumi yi yayi azumi thumma atimmu siyama ila al-layl wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai aka ce thumma atimmu siyama ila al-layl iya abin da aka ce kai kenan kana da iko kuma kace wai a'a kai saboda kana kaji yunwa ko kaga labaita ko kana jin jijiya baka je ka ci abinci ka saba yi yadda kake yi to amma sai aka yi la'akari yanzu kana cikin azumin jinya sai ta same ka jinya sai ta rakwaba jikinka sai zaman to baka da lafiya ko da ma babu azumi a wahala kake balle kuma ga azumi to anan wajen sai aka ce wa man kana minkum mariban aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra yanzu musulunci ba yayi la'akari da yanayinka ba da ku an ce kai so ake kawai kai amma da ka shiga wani yanayi sai aka ce a to yanzu ho an rangwanta maka to haka shari'ar hikimar shari'a take can da Allah subhanahu wata'ala ya ambata musu sai suka tsaye shi ya saka a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya karshen suratul baqara yace menene lillahi ma fi samawati ma fi al-ardhi tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah in kun bayyana abu ma kun fada ko kun aikata ko kuma ma ba ku bayyana ba a zuciya kawai kuka rike Allah zai muku hisabi sai aka nuna wa musulmi a lokacin akan cewon abinda suka kimsa a cikin zuciyarsu ma Allah zai kama su yi musu hisabi da shi sahabbai a lokacin sai suka faɗi wata magana suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya manzon Allah an mana umarni kaza mun aikata Allah ya ce mai kaza mun aikata yanzu abin da muka rike a cikin zuciyarmu ma sai an mana hisabi a kansa wanda ba mu fitar a fili ko mun aikata ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fusata don sun kama wata hanya ce lokacin shi kuma yana kan yin tarbiyya tarbiyya wanda Allah ta'ala yake so ai sai ya ce a taquluna kama qalatil yahudu li Musa yanzu za ku gaya mun irin abin da Yahudawa suka gaya wa Musa ne sami'na wa asaina mun ji mun saba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lakin qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ku je ku yi ta tuba duk sai suka cikin su yana rawa suka fahimci sun yi kuskure sai suka tafi suna cewa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sami'na wa ata'na ghufr sai Allah ya saukar kuma da karshen wannan hadda abin da Annabi ya kimsa musu kuma sai Allah ya ce ya rangwanta musu kuma Allah ya musu alƙawarin ba zai dora musu abin da ba za su iya ba aka kimsa musu addu'a kuma a ƙarshen addu'a Allah ya ce na karba to don haka so ake kawai ka submitin duk komun wahala idan ka gani eh mun aika sami'na wa ata'na to kaga shine nan Allah ta'ala ya jarraba mu'minai karan farko sai aka sanya musu mutum ɗaya ne tanganda goma suka yi suka tsaya a hakan duda raununsu sai Allah ta'ala ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum yanzu kan Allah ya rangwanta muku wancan hukunci wa alima anna fikum da'afa ya fahimci Allah ya san akwai rauni a cikin ku eh ai an kitali ashratin amsalukum akan ku yake kowane daya yake mutum goma kwatankwacin sa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun in ya kasance an san mutum 100 a cikin ku masu hakuri masu jajircewa ya galibu mi a ce to za su runjaye mutum 200 yanzu ɗaya ya zama tanganda nawa kenan tanganda biyu to anan ne waccan ayar bayan take aiki in ya kasance a rubun ku ne kawai a adadi kuka gudu to anan ne waccan aya ce magana fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idhin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah amma idan misali a ce sun yi ninkin ku sau uku ko sun tsora akan biyan balle a ce sun ninka ku sau hudu dan kun gudu ba matsala bane mun gane shi yasa Khalid ibn al-Walid ana cewa ya ci nasara annabi ya ambata ya ce ya ci nasara jeshin umara da aka kashe shugabanni guda uku Abdullahi ibn Rawaha Zaid ibn Thabit da Ja'far ibn Abdul Muttalib baya cikin shugabanni sai dauke tuta fa akhadha ruwayata fa fataha Allahu ala yadayhi sai Allah ya budi a hannunsa to budin nan da aka yi ba wai sun ciro ma wanne da yaki ba a zahir amma ya samu ne yanzu ya kubutar da mu'minai da less casualty kuma idan aka duba proportionately abinda su suka yi barna a cikin Romawa proportion din da su aka musu barna bai kai wanda suke barna a cikin Romawa ba mun fahimta misali yanzu kamar a ce ku waɗannan mutum dubu ne su kuma waɗancan mutum dubu biyar misali amma waɗannan a cikin mutum dubu sai aka kashe mutum ɗari a cikin dubu su kuma waɗannan dubun a cikin wancan dubu biyar ɗin sai suka kashe wato mutum dubu misali wa ya fi kashe wani dam ta huma saboda yanzu idan kai mutum ɗari a cikin dubu ɗaya ai ya zama to 10% ne ko mutum dubu a cikin mutum dubu biyar fa 20% ne haka ne ko to kaga shi na ku yafi yawa to shine proportionately barnar da musulmi suka yi kuma sannan da sun yi wa musulmi kofar rago ne da sun yi niyya ba ɗaya daga cikin musulmi da zai fita amma Khalid da strategy din da Allah ta'ala ya bashi dabara na yaki sai yayi dabara inda ya karkada su ya karkada su ya tara musulmi waje guda kuma suka yi retreat suka fice kuma yakin ya rabu haka kuma sai suka tsorata cewa waɗannan mutane suna da dabara in muka yi da muka saki afka musu to za su iya mana barna mai yawa sai suka hakura suka tafi musulmi ma suka tafi to kaga yanzu wa za a ci ya ci nasara musulmi suka ci nasara kamar misali yakin Isra'il ne da Hamas su waye suka ci nasara Hamas ne suka ci nasara domin Isra'il ba ta samu abin da take so ba tana da sojoji tana da kaza ita tai kuri a mutanen nan tana zuwa ta sama tana zuwa ta kasa wata America ma ta kawo sojoji American Marines sun shigo sojojin da aka fiji da su sun kakkawo gadgets da ra'ayi kallace-kallace amma an kasa gano wa inda fursunonin da ake son kwatowar suke bayan an riga an rushe ko ina an yi abin da aka yi kuma sun tsorata kuma a kakkashe su su rasa ta ina aka kashe su kuma su da kansu suka haukace suka gudu suka dinga zanga-zanga a ɗebo musu sojojinsu ba ma waɗancan ba mu mun san mu waɗancan yan sojojin muke so a dawo da su to don Allah har aka zo ƙarshe kuma aka yi rajejen attempts din su waɗancan su suka bujiro da ka'ida da sharuɗa kuma aka amince da sharuɗa suka ce sai an sake mana mutane kaza kuma dole sai da aka kawo mutane kaza tukunna suka dan tsakuro daga waɗancan adadin da suka faɗa suka bayar to waye ci nasara ko da za a ga a zahirin kamar su suka yi barna amma su suka ci nasara a yaƙi kenan a yaƙi su suka ci nasara a yaƙi su suka ci nasara ai kamar yaƙin da aka yi da Iran ne kaga su ma wannan ƴan shi'an su suka ci nasara ko akan Isra'il da America duk da mutanen banza ne dukkansu amma dai su suka ci nasara yayin yaƙe su akan musulunci ne shi yasa muke raga musu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun in an san dubu a cikin ku masu tsayin daka yaghlibu alfayn bi idhnillah za su rinjaye mutun dubu biyu sai aka ce da izinin Allah dan a taro mu'minai su fahimci cewa dukkan wani abu da ake samu na nasara ba dabarar dan adam ba dabarar dan adam tana zamantowa sila ne makamai da aka ce ku tanaji ba su suke kawo nasara ba adadi ba shi yake kawo nasara ba da aka ce alharbu khid'a strategy da za ku yi na yaki ba shi yake kawo nasara ba tsayin daka da za ku yi da jajircewa ba shi yake kawo nasara ba nasara daga ina take zuwa waman nasru illa min indillahi taimako da nasara baya zuwa face daga wajen Allah to shi yasa kullun su mu'minai a dukkan al'amura na duniya sai ake tattarowa zuciyarsu in dukiya ce suka samu to su koma cewa falala ce daga Allah in mulki ne su koma falala ce daga Allah duk abin da aka samu an yi al-akhzu bil asbab amma a maida al'amarin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa aka ce bi iznillah abi iradati wa huwa khabarun bi ma'na al-amr, labari ne amma umarni ake yi, ai li tuqatilu mithlaykum, ku yaki wadanda suke rukunku, wa tuthbitu ilaihim, kuma ku tsayin daka wajen yakansu, wallahu ma as-sabirin, kusani lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri bi aunihi, da taimakon sa. To kun ga nan wajen da aka rangwanta wa mu'minai, Abdullahi ibn Abbas sai wata fahimta, kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito da isnadi zuwa gare shi, Abdullahi dan Abbas sai yace lamma nazala, lokacin da wannan aya ta sauka ta rangwame, in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200, ai waccan aya kai ta farko, idan mutum 20 a cikin ku masu hakuri da tsayin daka za su runjaye mutum 200, da ayan nan ta sauka shakka zalika alal muslimin, wannan din sai yayi tsanani ga mu'minai, mutum ɗaya akan 20, amma ne basu ce komai ba sun bi, hina furida alaihim, lokacin da aka farlanta wannan akan su, Allah ya fira wahidun min asharatin, kada mutum ɗaya kuskura ya gudu wai dan mutum 10, faja'a takhfifu, sai kuma rangwame yazo, ai za a yi maraba da shi ko, fa kana sai Abdullahi dan Abbas yace, ai sai Allah ta'ala yace al'ana khaffafa Allahu ankum, yanzu kan Allah ya saukaka muku, wa alima anna fikum da'afa, Allah ya san akwai rauni tare da ku, fa in yakum minkum 100 sabiratu yaghlibu 200, in an samu mutum 100 ba sa hakuri da tsayin daka za su runjaye mutum 200, kana sai Abdullahi dan Abbas yace falamma khaffafa Allahu anhum min al'idda, lokacin da Allah ta'ala ya rangwanta musu a adadi, na kasa mina sabar bi kadari ma khuffifa anhum, sai kuma ya rage musu wannan hakuri da jajircewa gurgudan rangwamen da aka musu na adadi. Ko an fahimci wannan bayanin dan Abbas? An gane abin da yake nufi ko? Na'am dai kawai da shi sai girgiza kai guda ɗaya na hango, amma sauran kawai shiru suke, ba a fahimci abin ba. Yawwa, wai abin da ake nufi can sai aka ce mutum ɗaya tangan da 10, ai mutum ɗaya eh tangan da 10 ko haka ne ko? Na'am, mutum ɗaya tangan da 10, eh ai abin da aka samu fahimin yakum minkum 100 sabirun yaghlibu 200, a abin nan in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200, mutum 20 za su runjayi mutum 200, kowane ɗaya a madadin nawa kenan? A madadin 10, mutum ɗaya tangan da 10. To kuma anan sai Allah ta'ala ya ba su jajircewa, sun san aikin mai yawa ne a gabansu, sai suka jajirce, Allah sai ba su ƙarfin hali da jajircewa, yadda idan mutum ɗayan da zai ga 10 ne suka kewaye shi ba zai gudu ba, kuma Allah zai ba shi nasara a kansu. Daga baya sai aka ce a'a, an sauƙaƙa muku, yanzu mutum ɗaya ne tangan da 2. To yanzu kuma irin jajircewar su ta daɗin sai tana kasa, sai ya zamanto mutum daga ya ga mutum 5 ne kewaye da shi sai ya je ya karai, mun gane? Sai ya zamanto a inda zai iya jajircewa sai in ya ga mutum 2 ne tare da shi. Yanzu kun gane fikihin da yake ciki ko? Wannan Abdullahi dan Abbas ya ambaci fikihin da yake ciki shine, ko da a rayuwa a duk lokacin da kaga cewa challenge din da yake gaban kai yana da tsanani, to dagewarka tafi yawa. A lokacin da kaga abu kaman duka dauka ne a nan kafi shanta kewa, kuma sai ya karasa, a hakan sai kuma karasa, amma lokacin da kaga yanayi ya fi tsanani a gabanka, to jajircewarka na cewa sai ka kai gaci ta fi ƙarfi, kuma sai ka ga taimakon Allah ka kai gaci. Amma duk lokacin da kaga cewa abu mai sauki ne, to anan kuma shantakewa ake yi, kuma dalilin shantakewa sai kaga azamarka ta kare, bayan azamar ta kare kuma sai ga abin ka rasa shi ya fi ƙarfinka. Mun gane lamarin? To don haka idan har abu ya zama mai tsanani a gabanka, nemi taimakon Allah bi iznillahi ta'ala, in kai tsayin daka komai tsananinsa za ka kai gaci. Allah ya ba mu nasara a dukkan al'amura, Allah ya shirar da mu hanya madaidaiciya, 'yan uwanmu da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya. malamin da yake kwance a asibiti da dukkan ƴan uwa wanda suke kwance a asibiti ubangiji Allah ta'ala ya ba su lafiya suna nan da naje asibiti dazu jama'a da yawa wadanda ba su da lafiya ko ne dan uwa alaji ya wale ha to malam shehu alaska ma bai da lafiya ko dan uwa alaji ya wale mutumin kafin larabawa limamin kafin larabawa tsawon shekaru Allah ya jarabe shi da rashin lafiya wajen shekara 10 ba shi da lafiya ya sami paralysis irin stroke din nan da har ya taɓa maganarsa to sai yana yawan jinyace kuma yanzu Allah ta'ala sai ya jarabe shi ko kokarin tashi yake ko me sai kuma ya samu karaya ya kare shi ma yana nan a asibiti a FMC da dukkan irin waɗannan waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai Alhaji Inuwa Inuwa boss yayan Alhaji Aliko Kankani shi ma yana fama da rashin lafiya ubangiji Allah ta'ala ya ba shi lafiya sannan an tuna man yanzu dangane da malaminmu da Allah ya masa rasuwa shi ma a cikin wannan mako Malam Amin Mai Goro dattijo mai san karantarwa da kuma kokarin tsayawa akan gaskiya da koyaya ne ko ba za ta mada shi ba ya nema ma ta mada din malam shi dai in ya san gaskiya zai faɗa ko ta ma daɗi ko katta maka daɗi shi zai faɗa haka rayuwarsa take muna roƙon Allah ya karɓa masa kyawawan ayyukansa Allah ya gafarta masa kurakuransa ubangiji Allah ta'ala ya ji kan mamatanmu Allah ya ba wa majinyatanmu lafiya waɗanda suke cikin wahalhalu da waɗansu kakanikaye da matsatsi na rayuwa ubangiji Allah ka yassara ma kowa ka sauƙaƙa masa Allah ka mana maganin dukkan abin da yake zamantowa barazana a gare mu ubangiji Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم